الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامن تقبل كراتو إن شاء الله تعالى a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu an dake wannan unguwa ta mu ta Hausawa dan Fulani a wannan gari namu na Kano mai albarka yau kwanan wata muna 22 ga watan Ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2022 shekarar miladiya idan ba manta ba wancan sati da ya gabata muna karatu ne a cikin suratul hajj kuma mun tsaya a ƙarshen aya ta 24 ko 25 zamu tashi aya ta 26 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idbawwa'ana li ibrahima makanal bayti alla tushrik bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
نعم Allah madaukakin sarki ce wa iz bawwa ana li ibrahima makanal baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud Allah madaukakin sarki ce wa iz tuna lokacin da bawwa ana li ibrahima maka shiryar da annabi ibrahim maka nuna masa makanal baiti gurbin ɗakin Allah madaukakin sarki mai alfarma dan ya gina shi Allah tushrik bi shay'a sannan muka ce da shi Allah madaukakin sarki ce da shi kada kai shirka da ni da komai wa tahhir baitiya ka tsarkake ɗaki na li ta'ifina ga masu dawafi wal qa'imina da masu tsayawa dan gudanar da ibada a wannan ɗaki warruk'i sujud da masu ruku'u da masu sujjada wannan ayar ta biyo bayan ayar da Allah madaukakin sarki yake bayani game da alfarmar garin Makka yake aibata kafirai waɗanda suke toshe musulmi ko kuma mutane daga shiga addinin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suke toshe muminai game da isa ɗakin Allah mai alfarma don gudanar da ibada wanda Allah madaukakin sarki yayi narko cewa daga ƙarshen ayar cewa lallai dukkanin wanda yayi nufin aikata wani mummunan aiki a haramin Makka Allah madaukakin sarki ce lallai zamu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to sai Allah madaukakin sarki ya biyo wannan ayar da faɗin sa wa'iz alamai suka ce duk inda kalmar wa'iz ta zo a cikin alqur'ani to ana kaddara mata uzkur a gabanta ma'ana ka ambata musu ko kuma ka tuna. Allah madaukakin sarki ya ce wa iz ya rasulullah ka ambata musu ko kuma ka tuna bawwa'ana li ibrahima, muka nuna wa annabi ibrahim alaihi salam. Bawwa abin da yake nufi shine zama, amma malami suka ce abin da ake nufi da bawwa'ana anan wajen shine arshadana, muka shiryar da annabi ibrahim muka nuna masa makanal baiti, inda ɗakin Allah madaukakin sarki mai alfarma yake. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi ibrahim inda ɗakin yake, gurbin ɗakin, a lokacin babu ɗakin, amma an nuna masa gurbin ne domin me? Dan annabi ibrahim alaihi salam ya gina wannan ɗakin da bayan babu shi. Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim da ya jaddada ginin ɗakin bayan ya gushe babu shi, babu alamunsa. Malami suka ce wannan ayar tana kunshe da dogon tarihi, domin aya ce da take bayani game da yadda aka jaddada ɗakin ginin Ka'aba. Aya ce da take bayani yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa Ibrahim alaihi salam da ya dawo da ginin ɗakin Ka'aba bayan da babu shi. To, abu na farko da za mu tattauna a cikin ƙarƙashin wannan ayar shine, malamai suka ce ɗaki na farko ko gini na farko da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi a doron ƙasa, kafin kowanne irin gini, kafin kowanne irin ɗaki, shine ɗakin Ka'aba. Ɗaki na farko da Allah madaukakin sarki ya fara ajiye shi a doron ƙasa shine ɗakin Ka'aba, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata, haƙiƙa farkon ɗakin da aka ajiye shi a doron ƙasa shine wannan ɗakin da ke garin Bakka. Dan al-Bakkatu sunaye ne daga cikin sunayen garin Makka da ake gaya mata a lokacin jahiliya. To, Allah madaukakin sarki yayi ishara a wannan ayar cewa lallai ɗaki na farko a duniya gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi shine ɗakin da yake garin Makka, shine ɗakin Ka'aba. Kamar yadda kuma hadisi ya tabbata a cikin Sahihi Muslim, wanda ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne Abu Dharr al-Ghifari. Hadisi yana cikin Bukhari, yana cikin Muslim. Ya ce, ya Rasulullah, wanda ɗaki ne farkon ɗakin da aka fara ajiyewa a doron ƙasa? Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, al-Masjidul Haram, shine ɗakin Allah mai alfarma. Sai Abu Dharr ya ƙara ce masa, qultu thumma ay, sai na ce, ya Rasulullah, sannan kuma sai wannan ɗaki? Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, baitul maqdis, sannan sai baitul maqdis, bayan ɗakin Ka'aba, sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya baitul maqdis shine ɗakin da yake na biyu a doron ƙasa. Qultu, Abu Dharr ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kam bainahuma, nawa ne adadin ratar shekarun da ke tsakaninsu, tsakanin ɗakin Ka'aba da baitul maqdis, shekaru nawa ne tsakaninsu? Qala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, arba'una sana, shekara 40. Ma'ana tsakanin ginin ɗakin Ka'aba da kuma baitul maqdis shekaru 40 ne. To, wannan shi yake nuna mana lallai ɗaki na farko da Allah madaukakin sarki ya fara ajiye shi a doron ƙasa shine ɗakin Ka'aba. Allah madaukakin sarki kuma ya kaddara shi wannan ɗakin Ka'aban gurbi ne da mutane za su rinka dawowa, gurbi ne da mutane za su rinka zuwa domin bautar Allah madaukakin sarki daga lokacin da aka gina shi zuwa yanzu. Haka Allah madaukakin sarki ya kaddara, tun daga lokacin da aka gina Ka'aba har zuwa yanzu, Allah ya kaddara gurbi ne da mutane za su rinka dawowa suna bautar Allah madaukakin sarki a wajen. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, idza alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla, tun lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya kasance masabatan linnasi, gurin dawowar mutane, gurin zuwan mutane. Tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya ajiye ɗakin Ka'aba zuwa yanzu, gurin bauta ne, gurin ibada ne, duk annabawan Allah da manzanninsa sun rike shi a wajen guraren bauta, sun rike shi a matsayin guraren bauta. To, malamai suke tattauna cewa tunda ya tabbata a cikin Al-Qur'ani, ya tabbata a cikin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ɗaki na farko shine ɗakin Ka'aba, To ɗakin Ka'aba kuma an ajiye shi ko kuma an gina shi tun kafin wanzo mutane a doran ƙasa. Tunda shine ɗaki na farko da Allah ya fara ajiyewa. To shine su malamai suka ce waye gina shi kenan. To shine wasu malamai suka tafi akan cewa lalle wanda suka fara gina ɗakin Ka'aba sune mala'ikun Allah madaukakin sarki. Eh haka wasu malaman suka faɗa, amma wannan ba hadisi bane, maganganu ne da malamai suka ijtihadi domin hararo abin da ya faru a wancan lokaci. Ma'ana wanda suka fara gina ɗakin Ka'aba sune mala'ikun Allah madaukakin sarki. To ya aka yi ɗakin Ka'aba ya gushe ya kasance babu shi zuwa lokacin da aka umarci Annabi Ibrahim ya jaddada gina shi. Shine malamai suka ce hakan ya faru ne lokacin ruwan tufana. Kamar yadda aka sani, lokacin Annabi Nuhu alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya turo shi zuwa ga mutanansa, yayi musu wa'azi, ya fadakar da su, suka bijire masa, suka ki karbar sakon da yazo da shi daga Allah madaukakin sarki, yayi shekara 950 haka Allah madaukakin sarki ya fada. Amma tare da wannan shekarun da Annabi Nuhu yayi yana kiran mutane yana wa'azi, Allah madaukakin sarki ya ce fa ba amana ma'ahu illa qalil, lalle babu wanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan a cikin shekara 950 yana wa'azi yana kira. Wannan shekarun wa'azi ne kaɗai, daga lokacin da aka turo shi zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halakar da duniya gaba ɗaya, shekara 950 yana wa'azi 900. Lalle Annabi Nuhu alaihi salam ya cika bawan Allah mai juriya, ya cika bawan Allah mai jajircewa. To lokacin da Allah madaukakin sarki ya gaya wa Annabi Nuhu cewa lalle mutananka babu wanda zai ƙara imani a cikinsu sai wanda ya riga ya yi imani, duk wanda bai imani yanzu ba to ba zai ƙara imani ba. Saboda haka ka je ka ƙera jirgin ruwa, ka ɗebi mutananka ka sa su a ciki, fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn, ka ɗauki duk wata halitta, ka ɗauki namiji da mace. Haka Annabi Nuhu ya rinka ɗauka kowace halitta namiji da mace, komai namiji da mace Annabi Nuhu ya rinka ɗauka yana sawa. Sannan sai ya ɗauki mutanen da suka yi imani da shi suka hau cikin jirgin ruwa. A wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya sauko da wani irin ruwa wanda a tarihin duniya ba a taɓa yin ruwa irin wannan ba, wanda ruwa ne da ya halaka duniya dukkaninta a lokacin. Allah madaukakin sarki ya ce ruwa ta sama ta ƙasa. Haka ruwan ne ya rinka bubbugowa ta ƙasa kamar yadda yake zubowa ta sama. Sai da duk abin da yake rayuwa a doron ƙasa a lokacin Allah madaukakin sarki halakar da shi. Malamai suka ce wanda ba su halaka ba su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ɗauka tare da Annabi Nuhu alaihi salam a cikin jirgin ruwansa. To malamai suka ce a wannan lokacin, a lokacin ne ɗakin Ka'aba aka neme shi aka rasa, a lokacin ne wasu suka ce ya rushe. Wasu malaman kuma suka ce a'a, ai ba rushewa ya ba, Allah subhanahu wataala ya ɗauke kayansa. Haka wasu malaman tafsirin suka faɗa. Suka ce Allah madaukakin sarki ya ɗauke ɗakin Ka'aba lokacin da ruwan tufa ne ya sauka. To kun ga dai almuhim, an wayi gari ɗakin Ka'aba babu shi, bayan da kuma Allah madaukakin sarki ya samar da shi. To sai Allah madaukakin sarki ya so dawo da ginin ɗakin Ka'aba, ya so a jaddada ginin ɗakin Ka'aba domin mutane su koma su ci gaba da bauta a wannan ɗaki nasa mai albarka kamar yadda suke yi a baya. To anan kuma sai tarihin kafuwar garin Makka ya taso, dan shi garin, shi ɗakin Ka'aban ya afkune ko kuma ya samu ne ta ina a cikin garin Makka. To a lokacin Allah subhanahu wataala ya kaddara inda garin Makka yake a yanzu daji ne, babu komai, sahara ce kawai, duwatsu ne da rairayi, amma ba mutane da suke rayuwa wajen, sai dai matafiya suka wuce ta wajen. To Allah madaukakin sarki ya kaddara nan ne inda ɗakin Ka'aban yake, kuma nan ne inda za a jaddada gininsa, kuma nan ne inda mutane za su ci gaba da zuwa suna bautar Allah madaukakin sarki a wajen, amma kada ku manta babu kowa a wajen. To ya za a yi kenan? To shine sai Allah madaukakin sarki yayi abinda yayi na hikimarsa da buwayesa subhanahu wataala, shine sai umarta Annabi Ibrahim da ya ɗauko matarsa da ɗansa ɗan jariri ya kawo su wannan gurin ya ajiye. Shine asalin yadda abin ya fara, ƴan uwa. Wato Annabi Ibrahim ya daɗe Allah madaukakin sarki bai bashi haihuwa ba. Sai da ya samu baiwa mai suna Hajara. Yayi sadaka da ita, ta haifar masa ɗa Isma'il alaihi salam. To lokacin da ya samu Annabi Isma'il yana munnar samun ɗa ga mutumin da ya daɗe ba tare da ɗa ba. yana dan jariri lokacin da ake marmarin dan ake son sa ake ridita shi sai Allah madaukakin sarki ya ce dauki wannan dan jaririn da mahaifiyarsa ya kai su can cikin daji daga kasar Palestine ya kai su cikin garin Makka a yanzu cikin dajin da babu kowa biwadin ghairi zar'in ya aje su ya tafi sa yan kwa ku kalli jaraba irin ta Allah madaukakin sarki yadda yake bayan sa na gari haka annabi Ibrahim babu musu ba jayayya ba tambaya dan me ya ubangiji haka yace da matarsa taso nana Hajara ta taso ta dauko danta Isma'il yana dan jariri a cikin zanin goyo suka taho suka niki gari daga Palestine suka taho garin Makka a yanzu kamar yadda nake ga muku cewa lokacin daji ne babu komai annabi Ibrahim alaihi salam sai da kai su tsakiyar wannan dajin ba gida gaba ba gida baya kamar yadda Bahaushe yake fada ba maceci ba wajen samun ruwa ba wajen samun abinci duk babu sai annabi Ibrahim ya ce to ku zauna anan wajen ya ajiye su ya dauko kwando wanda yake akwai dabino da dan guzuri a ciki ya ajiye sai salkata ruwa ya ajiye su kenan abin da ya bari bai ce mata komai ba kawai sai ya kada kansa sai ya juya sai ya tafi sa ba abin da ya ce mata saboda matar sa Hajara ta dago ta ce ya Ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna fiha bi hadha alwadi ina kuma zaka tafi ka bamu a wannan wadi a wannan daji dajin Allah subhanahu wa ta'ala babu kowa allazi laysa fihi insun wanda babu komai a cikin sa ba mutum annabi ibrahim ya tsaya bai tambaye mata shuru bai ce mata komai ba bai bata amsa ba ta kara magana bai bata amsa ba sai ta ce allahu amaraka bidhalik shin Allah madaukakin sarki ya umarce ka da kai haka ka dauko mu ka kawo mu nan ka aje sai gida kai sai ya ce mata eh na'am Allah ne ya umarce ni sai ta ce idan la yubayyuna tace to tunda Allah ne ya umarce ka na san Allah ba zai tuzarta da mu bai tafiyar ka yan uwa ku fahimta mace ku duba rauni irin na mace a dauke ta daga garin Palestine a kawo ta garin Makka garin Makkan kuma ba gari ba cikin daji inda babu kowa aje ta amma saboda ta san Allah madaukakin sarki shi yace a mata haka ta san Allah madaukakin sarki bai tuzarta ta ba dan uwa kun ji inda tarihin garin Makka kafuwar garin Makka ya kama kafin a zo ga ginin dakin Ka'aba ta zauna ita da danta Isma'il na dan jariri ta ci gaba da shan ruwan nan tana cin dabinan da dan guzurinta tana bashi nono yana sha har zuwa lokacin da wannan guzurin da ke cikin kwando da ruwan da ke cikin salkade suka kare gaba daya ba ruwa ba abinci to kun ga ita kanta sai ta ci abinci sannan ta samu me nonon da za ta ba danta sai kasance yunwa ta fara cin mata da ita da danta dan bai samu abin da zai sha daga gare ta ba ita ma bata samu abin da za ta ci balle ta bashi abin da za ta bashi saboda haka yaro yana ta kuka a lokacin sai hankalinta ya tashi to shine sai ta rinka zirga-zirga daga nan ta je nan akwai wasu duwatsu manya-manya guda biyu a kusa da ita ɗaya na bangaren damanta ɗaya na bangaren hagunta su ne dutsen Safa da Marwa wanda ake hawa yanzu wanda Allah ya ce inna Safa wal Marwata min sha'irillah to sai ta rinka kai kawo tsakaninsu sai ta je ta hawa wannan dutsen sai ta leka tana tunanin tana tsammani da sarin ko za ta hango wasu mutane ta je ta nemi taimako a samu a dan samu abin da za a ci idan ta leka ba ta ga komai ba sai ta sako ta gangaro tana sassarfa tana gudu sai ta je ɗaya dutsen shi ma sai ta hawo sai ta leka ba ta ga komai ba sai da ta haka sau bakwai adadin yadda ake sa'ayi a yanzu kenan adadin sa'ayin da ake yanzu duk wanda ya je aikin hajji guda bakwai sai da ta gama guda bakwai nan cir sai ta ji dan nata kamar yayi shuru kamar ba motsi ko kuma wannan kukan da yake ya daina to shine kuma sai attention ɗinta sai dawo kansa sai ta sako daga dutsen sai ta zo ta ga me yake faruwa tana zuwa ko sai ta ga ruwa yana bugowa a kusa da shi Allah da ya aje ta a wajen ya samu mata da ruwa shine asalin rijiyar Zamzam ɗin uwana masu albarka daga nan Zamzam ne samu kun ga wato ku duba yadda Allah madaukakin sarki yake tayar da abubuwansa wannan fadda ana shirye-shiryen kafogar Makka ne garin da yafi kowanne gari albarka a yanzu ku duba yadda Allah madaukakin sarki yake samar da abin dauko ta da ita da ɗanta daga garinta da dawo da ita nan wajen da abubuwan da suka faru tana zuwa kawai sai ta ga wani ruwa a wajen yana bugowa yana tsiri saboda haka sai ta sori ta rinka tattare shi tana sakata tana tattare shi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya wa mahaifiyar annabi Isma'il albarka yace da ba dan tayi wannan tarataran na ruwa ba da ruwan zamzam ya kasance ruwa ne bai gudana bai kasance ayil ba bai kasance idanon ruwa ba to amma wannan abin da ta rinka tattare shi sai kasance ruwan ya kasance kamar idanon ruwa ne sai ta farin ciki ta gode wa Allah madaukakin sarki ta ɗebi ruwa ta sha ta ɗebi ruwa kuma ta bawa danta ya sa shi ma shikenan sai aka dawo farin ciki kuma ya dawo akwai matafiya da suke kaiwa da komowa a wannan hanyar to matafiyan da suka fara zuwa wajenta su ne wasu matafiya ɗan ƙabilar Jurhum sunan ƙabilar su Jurhum daga garin Yaman na yanzu to daga nan suke sun taho sai suka ga alamun tsuntsaye suna shawagi a daidai inda mahaifiyar Annabi Isma'il take to Allah sai suka ji yadda ake can wajen akwai ruwa mu je mu duba to daga suna zuwa ko sai suka ga mace ita kadai sai ɗanta ɗan jariri su kadai babu kowa a wajen sai kuma ruwa suka yi mamaki iya mamaki ya ake aka samu ruwa a nan wajen shekara da shekaru suna kaiwa da kuma wannan hanyar ba su taba tunanin akwai alamun ruwa a wajen ba saboda guri ne da yake babu alamun ruwa ya tafi sa kada kuma ta lokacin da Annabi Ibrahim ya aje zuriyar tasa ya aje ɗansa ɗansa da matarsa da ya juya ya nisa inda ba sa iya ganin sa sai tsaya daga hannu sai roki Allah madaukakin sarki yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allam yashkurun yace ya ubangiji na aje zurriyata a wani wadi wanda koda shuka bata fitowa a wajen dakin kami alfarma annabi ibrahim yayi addu'a da neman tallafi sannan yayi addu'a akan Allah madaukakin sarki ya karkato da zuciyar mutane su ji suna sha'awar zuwa wajen nan to Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim karan fari sai yadda ya karkato da wannan kabilar suka zo suka ga ruwa a wajen sai suka nemi alfarmata cewa da Allah suna buƙatar ta samu ruwan nan su sha tace musu ba matsala ku iba ku sha suka sha daman su matafiya ne da dabbobin su da inda suka samu ruwa kuma nan ne gurin zama suka ce to da Allah idan ba zaki dan ba muna so mu yi makotaka da ke wannan ina ba mu shine a gurguje muna so mu yi makotaka da ke tace musu ba matsala to da ka suka kafa ƴan rumfunan su da ƴan tantocin su a kusa da ita suka zama suka fara makotaka da ita to a hankali sai wajen ya ci gaba da bunƙasa wancan matafiyan su zo su ga ai ga wani waje da mutane kuma ga ruwa shikenan su ma sun samu wajen zama to anan aka fara samun garu kafuwar garin Makka wajen tun yana ita kadai ita da ƴanta kabilar Jurhum suka zo sannan kuma sai ya kasance a hankali ana dan karuwa to sai garin ya zama yadda yake saboda haka wannan kabilar ta Jurhum su ne Larabawa na farko da suka fara zama tare da Ummu Isma'il a wannan waje bayan Allah madaukakin sarki ya nuna musu ita ƴan uwa daga nan sai garin Makka ya fara bunƙasa Annabi Isma'il alaihi salam shi ma kuma sai ya fara girma a cikin su asalin sa shi ba Balarabe bane Annabi Isma'il dan dan kasar Palestine ne yaran su ba Larabci bane to amma saboda ya taso a cikin Laraba sai ya koyi Larabci su wannan Larabawan na Yemen a wajen sai ya koyi Larabci ya iya Larabci saboda haka ya saba da su wanda daga ƙarshe da ya girma ya zama matashi har ma ya auri mace daga cikin su to kun ga tunda aka yi bayanin aure ai gari ya zama gari kenan eh gari ya bunƙasa ya zama gari na garin Makka gaba daya saboda haka Annabi Ibrahim ya auri mace daga cikin su ya zama dan gida sosai da sosai Annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya koma Palestine sai yake dan zuwa lokaci yake zuwa ya ziyarce su zai zo ya ga ɗansa ya gama tarsa ya zo ya daga ɗansa ya gama tarsa tun yana ƙarami har ya girma har ya aure yakan zo ya kawo matarsa Annabi Isma'il ziyara wani lokaci bai same shi ba sai ya samu matarsa dan tattauna ya tafi sa to har sai ya zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki kuma ya umarce shi lallai da ya gina masa ɗakin Ka'aba to ƴan uwa kun ji yadda abin ya samu asali kun ji yadda labarin yake da tushen sa yake ma'ana lokacin da Allah madaukakin sarki ya so dawo da ɗakin sa na Ka'aba sai kuma yayi me sai insha'in garin Makka sai ya tayar da garin Makka ma'ana sai sanadiyar da garin Makka zai tashi ya zama gari wanda da ba komai a wajen Annabi Isma'il ya girma ya zama matashi da iyalinsa da komai sai Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi Ibrahim alaihi salam ka tashi ka je ka haɗu da kai da ɗanka Annabi Isma'il ku je ku gina min ɗaki shine ɗakin Ka'aba ku je ku jaddada ginin ɗakin Ka'aba to shine fadin Allah madaukakin sarki anan wajen da yace wa izba wa ana li ibrahima cinna lokacin da Allah madaukakin sarki ya nunawa aka nunawa annabi ibrahim makanal baiti gurbin da dakin ka'aba yake inda dakin ka'aba yake aka nuna masa shi a wannan ayar ta nuni game da annabi ibrahim shi kadai Allah madaukakin sarki ya umarnin amma cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna da annabi isma'il da annabi ibrahim dukkanin su umarnin da yake akan su gaba dai Allah madaukakin sarki ya umarci su Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'aqifina war-ruk'i sujud Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima makai wasici makai umarni ga annabi ibrahim sai ya ce wa isma'ila da dan sa annabi isma'il shi me an tahira baitiya lit-ta'ifina da su tsarkake daki na ga masu dawafi wal-'aqifina da masu lazimtar dakin dan ibada war-ruk'i sujudi da wanda suke ruku'u da sujjada a cikin sa to wannan sai nuna mana a shei umarnin guda biyu ne annabi ibrahim shi aka ba umarnin amma aka ce zo ya hadu da dan sa su gina daki saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya taso daga garin falastin ya zo garin makka ya samu dan sa annabi isma'il alaihi salam yace Allah madaukakin sarki ya umarce ni da ni da kai da mu gina masa daki annabi isma'il yace sam'an wa ta'atan ji da bi ji da bi ya ji ya bi saboda haka sai malamai suka ce to ya akai annabi ibrahim ya gane inda dakin yake to nan ma dai malamai sun ta kawo maganganu wanda duk babu wani nassi sarihi akan sa sai dai maganganu da malamai suke kawowa domin kokarin fito da abin yadda yake kamar yadda malaman tarihi suke ambatawa wasu suka ce abin da ya faru shine Allah madaukakin sarki ya aika da wata guguwa ne wata guguwa Allah ya aika da ita da guguwar ta zo ta yayi shikenan kawai sai ga foundation na dakin ka'aba ya bayyana iya qawaidin na ka'aba din yadda foundation din yake sai ga wajen ya bayyana kamar an yi rami an tattauna gashin haka Allah madaukakin sarki ya fitar da foundation din wajen ta sanadiyar iskar da ya aika wasu malaman haka suka faɗa wasu suka ce abin da ya faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da gina dakin to da suka zo za su fara aikin sai wani abu kamar inuwa ya zo daidai inda ake so su yi aikin kawai sai wajen inuwa sai ya shata daidai gwargwadon inda ake so su gina saboda haka sai suka gina iyanan wajen to koma dai wanne ne daga ciki Allah madaukakin sarki ya nuna musu wajen kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa anan wajen shine malami suka ce ai daman abinda yake nuna abinda wannan ayata take nufi shine daman can da gurbin wajen tunda abinda Allah madaukakin sarki ya ce izwa wa anal ibrahima makanal baiti gurbin dakin ka abada ma akwai gurin kenan malamai sun ta kawo zan tattaka cewa da wajen mushrikai suna ajiye gomakansu a wajen wasu suka ce a'a ai abinda yake wajen wani manomi ne da dabbobin sa a wajen kuma dai menene a wajen Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi ibrahim dan ya gina dakin ka'aba a wajen annabi ibrahim alaihi salam ba bata lokaci da ɗansa isma'il suka fara aikin gina dakin ka'aba suna gina dakin ka'aba a inda Allah madaukakin sarki ya shata musu har zuwa lokacin da suka kai tsayin da ya wuce tsayin da mutum zai iya kaiwa ya dora bulo sai an taka wani abu shine sai ya dauko dutse ya aje sai annabi ibrahim ya taka idan wajen ya kara tsayi sai ya kara dauko wani dutsen sai ya aje haka sai da aka tara dutsuna to wannan wajen inda annabi ibrahim ya tattaka din har aka gama gini shine ake ce masa maqamu ibrahim wanda duk ya ji aka gama maqamu ibrahim ya gama maqamu ibrahim nan inda Allah madaukakin sarki ya ce ayi sallah a wajen wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuriki maqami ibrahim ya zamto wajen sallah to nan ne inda annabi ibrahim ya rinka takawa ne lokacin da yana gini annabi ibrahim yana gini annabi isma'il yana miƙa masa har sai da aka gina aka gama gaba daya suka gina ka'aba a yanayin qawaid yadda Allah madaukakin sarki yake nufi ta kasance a lokacin aka gina ka'aba aka gama to bayan an gama da annabi ibrahim da annabi isma'il gaba daya sai suka dukar da kansu suka maraire cewa Allah madaukakin sarki suka ce ya ubangiji wannan aikin da muke maka Allah ka karba mana wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min al-bayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna Allah ya ce katin lokacin da annabi ibrahim da dan sa annabi isma'il suka daga ginin dakin ka'aba suka gina dakin ka'aba Allah madaukakin sarki ya sa annabi ibrahim ya aikin kuma Allah madaukakin sarki ya umarce shi kuma ku kalli waye mai aikin annabi Ibrahim da annabi Isma'il kuma waye sa su Allah madaukakin sarki ya sa su ai umarni na kai tsaye amma duk da haka sai da suka rinka addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana dan uwana masu albarka idan har annabi Ibrahim alaihi salam zai yi aiki ya rinka cewa Allah rabbana taqabbal minna kuma Allah ne ya sa shi aikin ya kuma ni ya kuma ke in kika aiki shi sa karkashin wannan ayar malamai suka ce lalle kowanne musulmi kada ya rudu da aikin sa kada ka gidi shiga kin yi wani aiki na musamman a cikin watan Ramadana ki rinka tunani ya kamata a taru mutanen unguwarki a zo a miki godiya eh saboda kin dage kin yi kiyamal layl kin yi tanahari kin sauke alqur'ani kin yi kaza lalle kin burge lalle ya kamata ma dan wani abin da yake gani shine ai kamata ma a ci an taro mutanen unguwarsa an zo masa godiya lalle kin yi godiya Allah ya saka miki da alkai amma gaskiya babu irin ki da sauransu Allah madaukakin sarki ba a masa haka aikin da kike kin san Allah ya karba ko bai karba ba baki sani ba wallahi babban matsalar ɗan uwana shine duk aikin da muka gabatar ba mu sani ba mu da tabbas ba wanda ya isa ya daga miki hannu ya ce Allah madaukakin sarki ya karba aikin sa babu shi in dai mutum irin annabi Ibrahim zai yi aikin da Allah ya sa shi ku duba me ya gina ɗakin ka ba ɗakin Allah kai ɗaya ɗakin Allah ake ce masa kuma shi ma Allah madaukakin sarki haka ya ce baiti ɗaki na amma marere cewa Allah yake yana cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mu Allah ka karba mu to ya kuma irin muna aikin saboda haka annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka yi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya karba musu Allah madaukakin sarki ya karba musu to haka ɗakin Ka'aba ya kasance annabi Ibrahim da annabi Isma'il sun gina shi aka ci gaba da ibada a cikin sa to ɗakin Ka'aba a yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya gina shi a wancan karan ba haka yake ba yanzu eh ya kamata ku san wannan yadda annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba aqwa'id wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida dinnan qawa'ida wannan yadda ginshikin ɗakin Ka'aba yake fadin sa da tsayin sa yadda yake a lokacin annabi Ibrahim yadda Allah ya umarni a wancan lokacin a yanzu ba haka yake ba dan lokaci yayi lokaci zamani yayi zamani shekaru sun tura sai kasance ɗakin ya samu matsala wani bangare na jikinsa ya ruguje a lokacin Quraishawa ne kuma lokacin ba aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba amma dai yana nan sallallahu alaihi wasallam lokacin yana shekara 30 da wani abu to sai suka yi tunanin ya kamata lalle a zo a jaddada ginin ɗakin Ka'aba na a ƙara gina shi saboda haka shine sai suka tattara kuɗi a tsakaninsu suka yi karo-karo mai naira 1,000 mai naira kaza yadda dai ake karo-karo kowa ya kawo kuɗi aka tara kuɗi za a gina ɗakin Ka'aba to matsalar kuɗin da suka tara bai isa su ginin gaba ɗaya ba sai suka gina inda yake yanzu akwai wani waje da ake ce masa Hijiru Isma'il wanda suka taɓa zuwa aikin Hajji sun san Hijiru Isma'il ko wani ɗan ƙaramin ginin da yake gefe wani ɗan ƙaramin ginin haka to wannan Hijiru Isma'il ɗin shi ma ƙa'ida a cikin ɗakin Ka'aba yake saboda haka hukuncin ɗakin Ka'aba hukuncin Hijiru Isma'il ne abinda mutum zai shiga yi a ɗakin Ka'aba zai iya shiga Hijiru Isma'il dan shi duk shi ne me yasa ba a shigar da shi cikin ɗakin Ka'aba ginin ya tashi saboda ƙarancin abinda suka tara za su yi aikin iya abinda suka tara ya ƙare daga wannan ginin da suke saboda haka sai suka yi wani ɗan ƙaramin ɗakin suka bar shi haka eh su ma sun yi abinda za su iya kenan to haka ginin Ka'aba yake ko har yanzu a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi niyya kamar yadda yake ga ummul mu'minin na Aisha Allah kara mata yadda yayi niyya ya canza wannan ginin ɗakin Ka'abar zuwa ginin ɗakin Ka'abar yadda yake alaka wa Ibrahim ya mai da shi akan qawaid na annabi Ibrahim yace da Aisha yace wallahi da ba dan mutanen ki sababbin karbar addinin musulunci bane da na canza ginin ɗakin Ka'aba na mai da shi yadda yake akan qawaid Ibrahim yace amma bai ba me yasa bai ba saboda da ya tafi ɗakin Ka'aba za a ce to gashi ne saboda farkon shiga musulunci ne za su yi abin mummunar fahimta da mummunan zato tunda addinin bai gama nuna a cikin zuciyarsu ba su ɗauka so ake a kawo wani abu sabo tunda shi ba Quraishi ko kuma larabawa duk ba larabe musulmi ne ko ba musulmi bane yana gina ɗakin Ka'aba sawa'un muslimi ne shi ko ba muslimi bane sun san girma da falala da tsarkin ɗakin Ka'aba to saboda haka dai ɗakin Ka'aba a yadda yake a yanzu nan wannan Hijri Isma'il din ƴan uwa ku fahimta shi ma bangare ne na ɗakin Ka'aba a cikin sa yake me yasa ba shigar da shi ciki ba shine wancan dalilin da na ga ya muku to ƴan uwa wannan shine isharar da Allah subhanahu wata'ala yake mana iya dan nan wajen wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bait Allah madaukakin sarki yasa an fahimta Allah subhanahu wata'ala yace katina lokacin da ka ambaci lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim gurbin ɗakin Ka'aba muka ce ya gina shine ma'anar makanal bait gurbin ɗakin Ka'aba ai ya gina wa Allah madaukakin sarki ɗaki to kun ji yadda aka yi ɗakin ya taso ya samo asali kun ji yadda aka jaddada ginin sa annabi Ibrahim tajdidi yayi sabunta ginin yayi ba shine ya ginin farko ba tare da cewa akwai malaman da suke gani annabi Ibrahim shine ginin ɗakin Ka'aba amma dai idan muka dauki wannan ayar ta cewa farkon ɗakin da Allah ya aje a doron ƙasa shine ɗakin Ka'aba to zamu gane cewa annabi Ibrahim shi ma me yayi jaddadawa yayi kamar abin da ake cewa renovation ne kawai ma'ana abu ya dan lalace zuwa dan gyara shi haka to annabi Ibrahim shi ya jaddada ginin ɗakin Ka'aba Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah tu shirik bi shay'an muka ce da annabi Ibrahim kada kai shirka da ni shay'an da wani abu malamai suka ce wannan raddi ne ga Qurayshawan Makka ma'ana yadda suka mai da ɗakin Ka'aba gurin shirka gurin tara gumaka gurin hada Allah madaukakin sarki da wani Allah madaukakin sarki yake ishara akan cewa annabi Ibrahim alayhis salam lokacin da Allah ya umarce shi ya gina ɗakin Ka'aba sai da Allah subhanahu wata'ala ya ce masa kada ya shirka da shi da komai tare da cewa Allah madaukakin sarki ya san annabinsa Ibrahim alayhis salam zai shirka da shi ba zai ba kalla wa hasha annabi Ibrahim ba bi yadda za a yi shirka da shi bari ma annabi Ibrahim shine shugaban hunafa shine shugaban masu karkacewa da baudewa kowanne irin addini tauhidi ba annabi Ibrahim shine shugaban su amma me yasa Allah madaukakin sarki yake ga masa haka kamar abinda Bahaushe yake cewa ne dan atauna tsakuwa dan me dan ayata ji tsoro to wannan raddi ake mushrikan Makka sai gashi kuma su ɗakin da aka gina shi akan asasi na tauhidi Allah ya ce da annabi Ibrahim kada ai shirka da shi a cikin sa sai gashi ɗakin Ka'aba ya wayi gari da gumaka a cikin sa masu tarin yawa ɗakin Ka'aba ɗakin Allah fa ɗakin Allah ne amma kuma an kawo Allah kishi a cikin aji kun ga wannan akwai kuma a ciki ɗakin Allah ne amma kuma ɗakin da yake na Allah kuma an kawo masa kishiyoyi wasu allolin gumaka kusan guda 360 adadin kwanakin shekara a cikin ɗakin Ka'aba har aka aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana manzo yana annabi akwai gumakan nan a ciki har annabi ya hijira daga Makka ya koma garin Madina akwai waɗannan gumakan a ciki suna ciki to Allah madaukakin sarki ya ce wa tsahir baitiya ka tsarkake ɗakina ya ga annabi Ibrahim alayhi salam wa tsahir baitiya ka tsarkake ɗakina malamai suka ce wani irin tsarkakewa ake nufi shine tsarkakewa hissi da ma'anawi aka ce hissi shine tsarkakewa ta zahiri a tsarkake shi daga waɗancan mugayen gumaka da aka tara a ciki waɗannan gumaka sun saura a cikin ɗakin Ka'aba har sai lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito Makka a shekara ta 8 kenan lokacin da annabi ya samu dama ya shigo Makka ya bude ta ya fatattaki kafirai kowa ya ara yaranta a nakare ya shiga gidansa ya buya Allah ya dora annabinsa akan kafirci kenan sai a lokacin to dama Allah madaukakin sarki yayi wa annabinsa wasiya da cewa ya bi addinin annabi Ibrahim summa auhayna ilayka an ittabi millati ibrahim hanifan sannan muka yi wahayi a gare ka ya rasulullah lalle ka bi millati ibrahim addinin annabi Ibrahim a matsayin sa na ban hanafi to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu dama Allah ya bashi tamkini akan mutanen Makka yasa aka karbo masa mukullin ɗakin Ka'aba daga wajen su Usman ibn Talha wanda Usman ibn Talha dangin sa da iyayensa sune suke gaji kula da mukullin ɗakin Ka'aba dan kun san ita Ka'aba komai nata menene komai nata kamar akwai masu kula da shi wato gida-gida ne wancan bangare suna kula da bangaren bada ruwa ga masu aikin haji irin na jahiliya wancan bangaren su kuma aikin su kawai gadan su sarautar su shine kula da mukullin ɗakin Ka'aba wancan kuma shine haka suka rarraba abubuwan. To akwai sahabi mai suna Uthman ibn Talha, shi dangin su da gidan su kabilar su sune suke kula da abin da ya shafi dakin Ka'aba, makullinta. Annabi ya sa aka je aka karɓo masa makullin ya buɗe dakin Ka'aba sallallahu alaihi wasallam. Ya shiga yana madaukaki kansa a dage, ya samu kwagirin sa, sandan sa, an ba san kwagiri ba, shine sanda da ake dogarawa. Annabi ya samu wannan sandan ya rinka sawa a fuskokin gumaka na yana ture su ɗaya bayan ɗaya, yana qul ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka, qul ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka. Annabi yana ture gumakan nan ɗaya bayan ɗaya, suna faduwa ƙasa, suna faduwa ƙasa, suna faduwa ƙasa, yana cewa lallai ka ce musu gaskiya ta zo, ƙarya ta gushe, lallai ƙarya mai guduwa ce, mai gushewa ce. Haka Annabi tsira da aminci tsarta bata a gare shi ya share gumakan nan gaba ɗaya. To wannan na ɗaya daga cikin abin da Allah ya umarci Annabi Ibrahim shine wa tsahir baitiya, ka tsarkake min ɗakina daga gumaka da shirka. Yana daga cikin ma'anar tsarkake ɗakin Allah maɗaukakin sarki shine tsarkake shi daga abin da mutanen jahiliya suke yi lokacin jahiliya, shine yin dawafi tsirara. Eh, shi ma wannan najasa ne. A lokacin jahiliya suna yin dawafi kamar yadda addinin musulunci ya zo tabbatar da dawafi na musulunci. Tun a jahiliya ake yin dawafi. Amma dawafi ne da ke dauke da shirka a cikinsa. Ana labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamluku huwa ma malaka. Eh, kun ji wani ko matala. Wai labbaika Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika. Labbaika mun amsa maka ya Ubangiji, la sharika laka, ba ka da abokin tarayya. Labbaika mun amsa maka illa sharikan, sai dai wani abokin tarayya. Huwa laka dama naka ne, tamluku huwa ma malaka. Wai naka ne daman da abin da ya mallaka. Wai gunki suke nufi, wai dama naka ne Allah. Ba ka da wani abokin tarayya sai wanda yake dama naka ne, wancan gunkin salata da uzza kenan. Kun ji wani kwado. Eh, kun ji wani kwado da Allah. To haka suke talbiyar su, haka suke talbiyar su. To suna yin dawafi irin nasu. To amma sai mutanen Makka, Quraishawan Makka, masu kula da garin Makka, sai suka samu hanyar samun kuɗin shiga. Sai suka tanadar da riguna da kaya sababbi. Suka ce duk mutumin da yazo da kayan jikinsa to bai dawafi da shi ba, saboda ka'ida shine kayan jikinka ka je kai sabo da su, kai abin da ba daidai ba da su. Nan ɗakin Allah ne mai alfarma ba, ba za a zagaye ɗakin Allah da kayan da suke akwai najasa a cikinsu ba. Ba najasa wai ta fitsari ya taba ku, a'a, wai an saba Allah da kayan a jiki. Saboda haka sai dai ka dauki hayar sababbin kaya da su suka dinka. Allah ya sa ku fahimta. Sababbin kayan da su suka dinka, sai dai su ka dauki haya ka biya su. In ko ba haka ba, sai dai ka tuba na jikinka kai dawafi tsirara. To wanda yake da kuɗi sai ya dauki hayar kaya, wanda ba shi da kuɗi sai ya tuba kayansa zigidirin maza da mata, sai su rinka zaga ɗakin Allah a haka. Da Allah wannan najasa ce, kuma najasa ba ce. Najasa ce, kun ga shi ne ma'anar tsahir baitiya. Shine Allah ya ce, idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Sai Allah ya ce, qul inna allaha la ya'muru bil fahsha. Wai sai su ce, ai iyayensu ne suka umarce Allah, sun samu iyayensu da kakanninsu akai, Allah ne ma umarce su. Sai Allah ya ce, ƙarya kuke, Allah madaukakin sarki baya umarni da alfasha. Allah madaukakin sarki baya umarni da alfasha. To na ɗaya daga cikin ma'anar tsahir baitiya shine tsarkake ɗakin Allah madaukakin sarki daga masu zagaya shi ba tare da kaya a jikinsu ba. Wannan dinna cikin ma'anar tatahiri hissi, tsarkakewa ta zahiri. Sannan kuma da tsarkake shi dukkanin wata najasa da ƙazanta ɗakin Ka'aba, ba a so a ga wata najasa ko ƙazanta ko abin da ba daidai ba, duk inda yake kawo da shi ake. Shi sa alhamdulillah masu kula da ɗakin Ka'aba yanzu Allah maɗaukakin sarki ya kasaka musu da alkhairi. Duk inda kike neman wani waje mai tsafta, ɗan gayun waje, haɗaɗɗen waje, in kika je ɗakin Ka'aba sai kin kalla kin ƙara kalla. Ai, ko yanzu in kika je ɗakin Ka'aba ko kin taɓa zuwa, in kika je sai kin zama yar ƙauye. Ba dai kuma mu da ba mu taɓa zuwa ba kenan. Idan mutumin da ya je wajen nan sai wulasa ta kusa faɗuwa, an koma sai ɗan kwanan ta kusa faɗuwa, saboda kalle-kalle. Ƙarshen ƙawata wajen da ƙayatawa an ƙawata shi. To dai yana ɗaya daga cikin tsahir baitiya, tsarkake da tsaftace ɗakin Allah maɗaukakin sarki. Ku duba wannan shi kansa labulan Ka'aban yadda ake sabunta shi, ake masa cin baki na gwal da zinariya. Yanzu wannan labulan Ka'aban inda za a cire shi a baki, aikin shakwana wallahi kin sha kwana eh hallun goma kin sha ba kwana ba wannan labulan ɗakin Ka'aba inda za a cire shi lokacin da za a canza a ce to ga wannan ke shikenan an sallame ki in kika je kika sai da shi ai shikenan da kin dawo kin zama hajiya a garin ku wallahi kin zama hajiya babba mako suna kula da wajen gaskiya dole ne a gode wa mutanen nan wajen kula da ɗakin Ka'aba duk inda ake kula da waje suna kula da shi yana ɗaya suna ɗaya daga cikin gurare gininnuka da suka fi kowanne gininnuka tsada a duniya wannan gurin da kuke gani most expensive building a duniya yana ɗaya daga ciki wannan wajen inda ko ina tsada to yana ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim wa tahhir baiti ka tsarkake ɗaki na tsarkakewa ma'anawi kuma shine duk wani zance mara kyau kada a yi shi a wajen ba wai abu ne na zahiri ba a zance mara kyau zancen da ya shafi shirka da sabo da fasikanci da kazanta da alfasha da zalunci to ba a so a yi shi a wannan wajen shi ma ya shiga cikin ma'anar wa tahhir baitiya li ta'ifina sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce zaka tsarkake ɗakin ne li ta'ifina ga masu tawafi eh wanda ya su je su tawafi dan ɗaya daga cikin abin da aka aje ɗakin Ka'aba domin sa shine akwai tawafi na ga muku tawafi ana yin sa tun a lokacin jahiliya tun a lokacin da annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya umarce shi gina ɗakin Ka'aba Allah madaukakin sarki ya ce to zaka tsarkake shi ne dan masu tawafi saboda aka tawafi ba yanzu aka fara shi ba eh sai dai addinin musulunci yayi gyare-gyare da ya kasance shirka ta shiga ciki an bata shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya kautar ya ture duk abin da yake shirka ne aka tabbatar da tauhidi amma dai dawafi da mun ana yin sa to dawafi kuma kala-kala ne akwai dawafin da yake na wajibi eh shine kamar dawafin da yake na aikin haji akwai dawafin da yake na umara wannan duk wajibi ne akwai dawafin da yake na mustahabi ko na sunna shine dawafin da mutum yake yi a idan ya ji haka kawai kamar idan mutum ya shiga ɗakin Ka'aba ko haram Makka to babu laifi ya je dawafi guda bakwai ko da kaya a jikinsa irin waɗanda ba dole sai da harami ba wannan dawafi ne kamar nafila kamar yadda ya ka shigo cikin masallaci ki raka'at al-fajri to haka babu laifi idan mutum ya shiga ɗakin Ka'aba ya wannan dawafin to Allah madaukakin sarki ce za a tsarkake ɗakin Ka'aba ne domin masu dawafi domin shi dawafi a wannan ɗaki na Ka'aba kadai ake yin sa duk inda aka je aka dawafi ba nan ba to an saba Allah madaukakin sarki saboda ka ba a yin dawafi ga kabarin Usaini kamar yadda ɗan Shi'a suke yi suna riya cewa nan Karbala matsayinsa da kimarsa a wajensu ta fi musu Ka'aba haka suka faɗa ƙarar a cikin littattafansu matsayin Karbala inda kabarin Sayyidina Hussein alayhi salam kabarin Sayyidina Hussein radiyallahu anhu yake suka ce wai ya fi Ka'aba girma a wajensu kun ga wannan ai ƙarya ne eh wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya kaddara inda za a yi dawafi kadai a duniya shine ɗakin Ka'aba Allah madaukakin sarki ya ce wal qa'imina sannan za a tsarkake ɗakin Ka'aba dan masu tsayawa su yi ibada war ruku'i sujud da masu yin ruku'i da masu yin sujjada su ne masu yin sallah kenan dan ɗaya daga cikin guraben da ake zuwa a yi sallah a ciki akwai ɗakin Ka'aba bari ma yin sallah a ɗakin Ka'aba ta sha bamban da yin sallah inda ba shi ba hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk yayi sallah a ɗakin Ka'aba sai yayi sallah sau 100 a masallacin unguwarsu sannan zai yi daidai da wanda yayi sallah raka'a 2 a ɗakin Ka'aba idan Allah ya kai ki ɗakin Ka'aba kika yi sallah raka'a 2 nafila raka'a 2 to wannan masallacin da muke ciki muke karatu a ciki sai kin yi sallah sau 100 sannan zaki kawo wanda yayi a cikin ɗakin Ka'aba kun ga abin ba kaɗan bane 100 fa 100 haka kuma ya tabbata masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na Madina shi kuma sau 1000 eh wanda yayi sallah a ɗakin a masallacin unguwarsu sai yayi sallah sau 1000 zai kamo wanda yayi sallah a masallacin annabi shi kuma to ashe kun ga duk wanda Allah ya sarewa ya je ɗakin Ka'aba wallahi ka dai wasa wannan shawara ce mai tsada wanda kamata yi sai kin biya za a baki ita amma gashi ana baki ita majanan free of charge duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya je ɗakin Ka'aba wallahi ka dai wasa dama ce da Allah madaukakin sarki ya baki ki zauna ki ribaci wannan damar ki zauna ki ribaci wannan lokaci da Allah madaukakin sarki ya baki baki sani ba za ki kara dawowa ba baki sani ba yanzu mutane dubu ne suke zo su je wannan wajen Allah bai ba su dama ba yanzu Allah anan a cikin mu akwai wanda bai so yaje to duk ba ga mana a zauna a cikin masallaci ba wasu ba suna can ba wasu suna can saboda haka dama ce amma sai ku ga mutanen abin mamaki Allah ba mutum dama ya kashe kuɗinsa masu yawa ya je wajen nan musamman mu musamman ku iyayenmu mata Allah madaukakin sarki ya ƙara muku lafiya sai ƙarshe sai ku ga kun ƙare a kasuwa sai an je kallon gwalagwalai dan gwalagwalai ga sanan ku sai iya ganinki wallahi ga sanan iya ganinki gashi nan kala kala to sai a je kallon gwalagwalai da su tsaraba da sa haƙorin maka da sai mai gashi nan sai mutum ya dawo idan kika tambaye ta kika ce da Allah miki kadan ya ibada a cikin harmi ba ta iya faɗa ba kawai an je kallo an dawo an je yawon shakatawa kamar wani kawai wani tourism ne kawai gurin yawon shakatawa ne kawai an buɗe ido an dawo to wallahi duk wanda ya je gurin ne ya dawo haka gaskiya yayi asara ne girma dama ce Allah madaukakin sarki ya baka dama ce Allah madaukakin sarki ya baki ɗaya daga cikin malamai yake cewa hatta irin abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baya halatta mutum ya sauke alqur'ani a ƙasa da kwana uku ko kuma duk wanda ya sauke alqur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba hadisin haka ya nuna ɗaya daga cikin malamai ina kyauta zaton ibnu rajab ne yake cewa banda al'amakinil al-fadila banda gurare masu falala irin garin Makka idan ka je babu lafi kai ta sauke alqur'ani in kullun zaki yake sauke alqur'ani saboda gurbi ne da idan kika je kika dawo ba lalle ki ƙara komawa ba kamar watan ramadana ne da Allah madaukakin sarki baki dama a cikin sa idan zaki yake sauke alqur'ani kullun ki sauke a cikin sa to haka garin Makka amma Allah subhanahu wataala ya miki ga dan doguwa ki je garin nan ki dawo baki wani abin da ya kamata ni ibada ba to gaskiya zuwa bai yi amfani ba Allah madaukakin sarki yace wa tahir baiti li taifina wal qa'imina war ruk'i sujud ka tsarkake daki na ga masu dawafi da masu tsayuwa dan ibada da masu ruku'i da kuma sujjada to wannan aya ɗaya kenan muka samu damar fassarawa a yau kuma ina gani anan zamu dakata saboda in muka shiga ta biyu lokaci ba zai ba mu dama ba dole insha Allah ta'ala anan zamu dakata a tafsiri sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله